وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باي الله منا جدد غوديرمو غا الله ماي كو ماي كومي وند البكتي رايورمو يا كام وند رانا ماي دوبين الخير رانا جمعه اتين وند وتا نبيو a wannan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da daya ga watan 8 haifar annabi Isa dan Maryam shekara 2025. Allah muna jaddada godiyar mu gare ka, muna gode maka, muna neman taimakon ka, muna tuba zuwa gare ka daga munanan aikace ayyukan da muke aikatawa wanda Allah shiryar da shi shine shiryayye. Muna roƙon Allah madaukakin sarki shiryar da mu, wanda ya bata kuma ba mai shiryar da shi sai Allah din. Allah ka tsare mu daga bata. Bayan haka ya ku wanda kira da aminci ya tabbata akan fiyayen halitta shine manzo shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cikamakon annabawa, kuma shine shugaban manzanni. Sa'annan ya tsira tabbata gare da Allah inda sababbansa da masu bin sa da kyautatawa har zuwa tashin kiyama. Bayan haka Allah mai girma da daukaka yana cewa, ya ku wanda kuka yi imani, to ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa. Kada wanda ya mutu face yana musulmi mai mika wuya ga Allah. Sannan Allah sake kiran al'umma gaba daya mu ji tsoron Allah wanda halicce mu daga rai guda daya, shine annabi Adam. Ya halicci matarsa a jikinsa, a tsakanin su aka hayayyafa, aka samu maza da mata masu dimbin yawa. Mu ji tsoron Allah wanda muke roƙon sa, muke sadar da zumunci, muke dawa Allah kai mun kaza da sauran irin wayannan. Lalle Allah ya kasance a gare mu mai kiyayewa ne, yana lura da duk abin da muke aikatawa, kuma zai saka wa kowa da irin aikin da yi. Bayan Allah, Allah sake kira wayanda suka yi imani, duk maganar da za ku yi to ku faɗi gaskiya, ku kyautata ayyukanku. In kun yi haka, Allah zai gafarta muku zunubanku. Duk wanda ya bi Allah, ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam, to hakika ya rabauta rabo mai girma. Allah ka azurta mu da biyayya ga fiyayen halitta. Sannan bayan Allah, hudbar mu ta yau tana magana akan abin da ya shafi kadaita Allah da haƙoƙin da suke tsakaninmu da mahaliccinmu da kuma mu tsakaninmu. Yanda mutum zai tuba, tauhidi shine kadaita Allah shi kadai, shine abun bautawa, babu wani abun bautawa. Karankar cikin sammai daga sai, sai shi Allah shine makadaici. Duk abin da ka gani ko ka sani ko kake tunani, halittarsa ce kuma mallakarsa ce kuma bayinsa ne, kuma yakan aikata da su yadda ya so. Saboda haka wanda suka kadaita Allah, wanda suka bi wannan hanya ta Allah, suka bi karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu tsoro a gare su lokacin da za a karbi ransu, kuma babu bakin ciki a tare da su wannan lokacin da aka tada alkiyama. Allah ka samu na cikin su. Sannan Allah ya kawo wani misali na kalma ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, aka kwatanta da wata bishiya wacce take a daukake. Bishiyar ma'ana zababbiya, kamar aka kwatanta da dibino, kaga ya kafu a ƙasa sosai, yayi nisa a ƙasa. Sannan kafu ma'ana ya daga sama, yana aifuwa kuma baya zubar da ganyen. Ka rinka gani wai ganye ya zuba a ce a yau yana kadewa, a'a, duk za ka ga wannan babu a tare da shi. Kuma yana aifuwa lokacin da kowane lokaci da izinin Ubangijinsa. Allah kan azurta mu da irin wayannan. Ya ce yana bayarwa kowane lokaci. An buga mana wannan misali ne ga mutane don su wa'azansu, su wa'azantu su sani aikin da kake aiki mai kyau, kyakkyawan ayyuka na musulunci wanda kake yi, to akwai kyakkyawan sakamako a tare da kai. Duk mutumin da Allah ya azurta shi da cikawa da kalmar shahada, to maganar matsala da wani bakin ciki tun daga ran da za a karbi ransa an rabu da shi, Allah ka sa mu cika da imani. Sannan kuma rayuwarsa gun daga nan ya san kawai abinda kullun gaba gaba a daɗin zai ta fuskanta. Sannan duk inda mutum ya cika da kyakkyawan kalmar shahada, to ya cika arziki, kuma ya samu abinda yake so a rayuwarsa da duniya da lahira. Da muke cewa Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya, ka ba mu kyakkyawa a lahira, ka tsare mu daga azabar wuta, to duk wanda ya cika da wannan shahada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga wuta ba. Kaga duk abinda kake so kyakkyawa, duk wani jin dadin da kake bukata a duniya shine ake kiran sa hasana, duk kuma samun gidan aljanna shine hasana, kuma in aka tsare ka daga azabar wuta to bukata ta biya Allah ka tsare mu daga shiga azabar wuta. Dan hadisi daga Ma'azu dan Jabal Allah ya dade shi yace suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yana dauke da shi a bayan sa, sai ya kira shi yace masa ya Ma'az bin Jabal, ya kira shi so uku ya amsa yace amsawarka daukakarka ya Rasulullah, sai yake tambayar Ma'az bin Jabal yace ka san haƙin Allah akan bayin sa, ka san haƙin bayi akan Allah da ya halice su? Ma'azu dan Jabal sai yace a'a, Allah da manzonsa su suka san wannan haƙin. To lalle gashi bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haƙi na Allah akan bayin sa, mu da muke bayin sa to mu bautata masa shi kadai, shi kadai, kada mu hada shi da komai. Duk wanda ya bautawa Allah shi kadai bai hada shi da kowa ba. To don Allah ya alƙawari yace baya gafarta wa zunuban da ake masa shirka, amma yana gafarta laifin da ba shirka ba ga wanda ya so. Duk wanda ya mutu baya shirka to ana tsammata masa samun rahama, amma duk wanda ya mutu yana shirka to babu shi ba rahamar Allah, don ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ce liman yasha. Allah ka tsare mu nan shirka. Sa'annan mun ji haƙin Allah da ke kan mu bayi, mu bautata masa shi kadai, kada mu hada shi da kowa. Wannan don sai ka san to menene bautar, ya ake yin ta, wajibi a tsayin gano musulmi ka san wannan haƙoƙi na Allah a kanka da yanda za ka bautata masa din. Ka tambayi malamai a karantar da kai, wannan wajibi ne a kanka. Kar ka zamanto ka san yanda za ka samu abin da za ka cika ta, ka yi sutura, ka yi komai, ka gyara rayuwarka ta duniya, amma ba ka gyara rayuwarka ta lahira. Allah ya halicce ka don ka bautata masa. To bautar ya ce a bauta masa shi kadai, kada a haɗa shi da kowa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa haƙƙin bawa akan mahaliccinsa, Allah kada ya azabtar da duk wanda bai masa tarayya da komai ba. Kaga ashe duk wanda ya mutu bai shirka ba insha Allah, to wannan to Allah ba zai azabtar da shi ba, kamar yanda biyayyen halitta ya faɗa hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito. Hanya ta tuba ya kai ƴan uwa mazan mu da matan mu, tuba shine mutum ya dawo daga miyagun ayyukan da yake aikatawa, ya rabu da su, ya koma, ya bar hanya da wanda Allah ya fushi akan su. Sune Yahudu da Nasara, sune Yahudawa, sannan batattu sune Nasara. Ka bar hanyar su, ka tsaya hanya ta musulunci. Allah da kansa lokacin ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan, yace an cika muku addinin ku, an cika duk wata ni'ma, an kammala muku. Allah ya amince addinin musulunci shine addini. Allah mun gode maka tunda muka ga muna musulmi, Allah kuma ka bamu iko mu biyayya ga wannan addini musulunci, mu yi aikin da ka dora mana. Wannan shine haƙi. Lallai duk wanda ya mutu bai hada Allah da wani ba, to lallai Allah ba zai azabtar da shi ba. Sa'annan shi Allah wannan hanyar ita ce hanya madaidaiciya, ita ce kuma hanya ta tsuwa. Allah da kansa ce ku tuba gaba ɗayan ku ya ku mumlai, in dai kuka tuba to Allah zai rabbautar da ku. Don gudda Allah ce Allah, to in dai ka cika sharadin to tabbatacce ne Allah shi mai gafara ne, mai rahama ne. Ma'annan yana afuwa, yana rungume, yana bayarwa, yana hanawa, kuma yana yafewa daga munanan ayyuka. Duk wanda ya tuba yayi munanan ayyukan sa, an ka tuba Allah da daukakin sarki zai karba. Allah ka karbi tuban mu, domin shine mai karban tuba akan bayin sa, yana afuwa daga yawa daga cikin abin da kuke aikatawa. Bayin Allah tuba wajibi ne akan dan adam musulmi, mace ko namiji, daga kowane irin laifi ke aikatawa. Idan laifin ya dan faru tsakanin kai da Allah, wannan laifin to sharɗan guda uku ne, kamar yanda mai ahlabi yace wan nadamu ala ma fata wan niyatu Allah ya ude ila zambin wa an yataruka masiyata fi sa'atiha in kana mutadabbisan biha. In mutum farko aikin da ya aikata to yayi nadama dan me ya aikata shi, asarar da yayi a wannan mintoci ko awowi ko shekarun da yayi, yana wannan in ya tuna kar ya ji wani dadi a zuciyarsa, yayi nadama ya tuba wa Allah, sannan yayi niyya ba zai sake komawa irin wannan ayyukan ba matukar zuwa rayuwarsa, kuma ya bar aikin a cikin wannan lokaci. To duk tuban da ya hada wa'annan sharuɗa guda uku ya zamanto ingantaccen tuba. Idan tuban kuma ya hada akwai tsakaninka da ɗan adam, to wajibi ne a kanka dole ne ka maida wannan haƙin, sannan in ka maida wannan haƙin na wannan ɗan adam mutunci ka ci masa ko dukiya ko wasu abubuwa, to dole ka nemi yafiya. Abinda za a nemi yafiya ka nema ya yafe maka, in kuma haƙinsa na wanda za ka mayar ka maida shi. Wannan shi ne sharaɗi na hudu, in haƙin tsakanin bawa ne da bawa ɗan uwansa. Ta hudu ba shi ne mutum ya bar munanan ayyukan da yake aikatawa ya koma ga ayyukan da ake godiya ake son su. In kuma to shi ne waɗannan abubuwa guda nawa, guda uku, sai kuma na hudun da aka faɗa, sai kuma shi, sai malam ke cewa shi tuba da muke gani yana da wasu sharuɗa guda shida wanda ake bukata. Duk wanda ya tuba to ya yi kokari ya ɗabbaka wannan abubuwan. Na farko ya riƙe, ya kasance ya kame harshensa, banda giba da cin naman mutane, banda annamimanci, duk abin da ya shafi ƙarya da alfasha, duk wani ayyuka ya yi kokari ya ga ya kawar da su daga bakinsa. Wannan shi ne mafita a gare shi. Na biyu, ya kasance mai jin tsoro akan wannan tuban da ya bi Allah ya karɓa ko yaya. Ya rinka tsammani in ya karɓa ne to ya yakini Allah mai karɓar tuba ne zai karɓa masa wannan tuban tabbas. Na uku shi ne kuma ya kasance mai tawaru, kaskantar da kai ga duk abin da ya shafi gaskiya, kuma a same shi yana da kyawawan ɗabi'a wajen ɗabi'unsa masu kyau. Sannan kada ya riki wani a zuciyarsa, mutum da yake musulmi ɗan uwansa kada ya kulle shi a zuciya wajen masa hasada ko kuma wani gaba da shi da sauran wasu abubuwa. Idan wasu abubuwa suka taso, don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana haramun ne mutum ya kaurace wa ɗan uwansa sama da kwana uku, wannan ya haɗu da wannan, wannan ya kau da kai, wannan haramun ne. Bayan Allah mu duba yadda rayuwar mu take, wannan soyayyar ta yi kaɗan yawanci a baki amma a zuci babu ita. Saboda haka sai mu yi kokari mu ga lallai wannan hasada da gilli da kyashi ya kau daga zukatanmu. Sannan ka rabu da duk mutane masu aikata munanan ayyuka, wannan shi ne lallai. Na shida, ka kasance mai tanadi abinda zai biyo bayan mutuwarka. Menene? Ma'ana ka yi nadama, ka nemi gafara, ka yi kokari wajen yi wa Allah biyayya. Don me? Don ka tabbatar in ka mutu abinda ka aikata shi za a saka maka. Ubangiji Allah ka samu cika da imani. Daga hadisi daga Abu Ali ibn Abi Talib, Allah yarda da shi, yace akwai abun mamaki ga mutumin da gashi ya halaka kuma tare da shi akwai abin da zai samu ya tsira. Sai ake tambayarsa menene, yace shine indai ma'ana gari ci gaba da tuba ga Allah. Duk wanda yake tuba ga Allah kuma yake neman gafara, to Allah zai gafarta masa. Don kun duba mutanen Annabi Nuhu alaihi salam, wannan lokacin ya zauna wa'azi ke yi shekara 950, a wannan lokacin suna ta saba wa Allah, sun riki wani Allah, suna bauta wani Allah. Annabi zai ke cewa Allah ke ce masa ka ce su nemi gafarar Ubangijinsu, domin shi Ubangiji mai gafara ne mai rahama. Ka duba lokacin da aka tura Annabi Musa zuwa ga Fir'auna, Allah ya sani dai ba zai musulunta ba, ba zai karbi addinin ba, amma sai aka ce faɗa masa maganganu masu taushi tayu ya ji tsoron Allah ko ya azantu, amma duk bai amfanar da shi ba. Saboda haka mu ji tsoron Allah. Wallahi akwai ranar da in ka ga juma'ar to ba za ka sake ganin wata juma'a ba. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu yawaita yin istighfari, mu kyautata ayyukanmu, mu maida lamarinmu ga Allah. Idan muna istighfari muna gafara, to Allah ya yi alƙawari zai ba mu ruwa wadatacce, ya ba mu zuriya mai kyau, duk wani abu. Kuma mu dage kamar yadda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gina musulunci nan akan abubuwa guda biyar. Farko shi ne kalmar shahada, ka tabbatar ba abun bauta a cikin samai da gasai sai Allah shi kadai. Kuma kai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya, shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan ka tsaye da sallah akan lokacinta, da yanda aka abin nan ka tambayi yanda za ka yi sallar, a koya maka ita ka iya. Saboda haka sannan abin da ya shafi azumi, shi ma ka tabbatar ka san yanda za a yi azumi, abin da zai bata maka, abin da ke tuta. Sannan zakka, idan Allah ya baka wannan dukiyar da za ka cire mata zakka, la'alla dabbobi ko abin noma, ka tabbatar ka cire wannan haƙƙin Allah. Don in baka cire ba, to ranar kiyama za ka je ka samu sakamakonka mummuna. Allah ka tsare mu. Sannan aikin haƙƙin Allah ya tsare maka a rayuwarka sau ɗaya. Ubangiji Allah ka samu dace muna roƙon Allah ya muna roƙon sa da sunayensa madaukaka ya sanya rayuwar mu mafi alkhairin ta shine ƙarshen ta ya zamanto ayyukan mu muna roƙon ayyuka kyawawan ayyukan mu ya zamanto mu cika da imani ya zamanto ranakun mu mafi kyawu ranar da za mu haɗu da mahaliccin mu domin duk mutumin da aka zo za a karɓi ransa mala'ikun suka rahama suka zo masa to ya samu kyakkyawan ƙarshe a wannan rayuwarsa. As'alullaha ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yarzuqana الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل وأن يقبلنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر بعد الموحدين. اللهم لا نقول كبام لا بيع دعامنا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي وحده أغفر له قولي صلاة يا رب الله.